a yau Lahadi. sha uku ga watan Ramadan, a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. A wannan lacca wadda aka yi masa taken kyautatawa mahaifa da kuma dukkan wani wanda yake na gaba da kai karkashin koyarwar addinin Musulunci, ina yi mana barka da samun kanmu a cikin wata mai alfarma, watan Ramadan, watan azumi, sannan kuma watan qiyamul layl, watan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake alje shi da waɗanda suke bantattun al'amura, wanda banda shi ba wani wata da yake da su sai shi. Watan Ramadan ne kadai aka saukar da Alkur'ani a cikin sa daga farko har ƙarshe, aka ɗauko shi ta tokan daga Lauhul Mahfuz zuwa ga wani wuri da ake kira Baitul Izza a saman duniya. A cikin watan Ramadan ne ake buɗe dukkanin kofofin aljanna guda 8, babu ɗaya da ake barinta a rufe. Sannan a cikin watan Ramadan ne ake kulle dukkan kofofin wuta guda 7, babu ɗaya da ake barinta a buɗe. A cikin hakan akwai jan hankalin bayi cewa an nesanta su daga azabar Ubangiji, an matso da su dab da rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin buɗe kofar aljanna kamar ana nufin tashi ki zaki dantse ki yi aiki na gari don ki samu shiga cikinta, rufe kofar wuta kamar ana nufin ya kamata ki dakatar da dukkan wani aiki da zai iya jawo miki shiga cikinta. Sannan watan Ramadan ne wanda a cikinsa ne kadai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke turo mala'ika da yake yin shela, sai dai ba za mu ji sautinsa ko muryarsa ba, yana cewa ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi alsharri aqbil, ya mai son ya aikata alkhairi ka matso ka taho ga lokacin aikata alkhairi yayi, ya kai wanda kake son aikata sharri ka dakata yanzu ba lokacin aikata sharri bane. A cikin watan Ramadan ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke zafar wani kaso na bayi ya yanta su daga cikin wutar jahannama a kowane dare tun daga daren farko har daren ƙarshe. Sannan a cikin watan Ramadan ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kulla alƙawali tsakanin shi da bayi mummune, madansu ko matansu, cewa dukkan wanda ya addu'a ta gari, dukkan wanda ta yi addu'a ta gari, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ansa mata ko zai ansa mata addu'arsa. Akwai alƙawali tsakanin Allah da mu a cikin wannan wata mai alfarma tun daga farkonsa har ƙarshen. Don haka dai abin farin ciki ne mu samu kanmu a cikin wannan wata, kuma abin farin ciki ne Ubangiji ta'ala ya kaddara faruwar wannan lacca a wannan makaranta, kuma a cikin wannan wata na Ramadan, wata wanda yake mai daraja, wata wanda yake mai alfarma. Ina roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu alkhairan da ke cikin wannan wata mai alfarma.
Wai malam za ka ɗan taimaka ku shiru, kuna ɗaukar hankali na sosai da sosai, zai bani sha'awa ya ji an shiru da ina lacca.
Maudu'in da za mu tattauna a kai kamar yadda na faɗa bayan wannan muqaddimar da na yi, haƙƙin iyaye da kuma haƙƙin na gaba da mu a cikin addinin Musulunci. Ya kamata mu sani cewa iyaye su ne sababin samuwarka, samuwarki, samuwata. Ubangiji ta'ala ya mayar da su su zanto a dalilin su na samu, a dalilin su kika samu, ba dan su ba da ba a yi su ba. Dukkan wanda ya zanto shi ne titinka na zuwa duniya, to ashe yana da muhimmanci a wurinka. To wannan shi ne matsayin iyaye a wurin kowane ɗa, matsayin iyaye a wurin kowace ya, su ne sababin samuwarka. Don haka suke da daraja, suke da matsayi da addinin Musulunci ya ba su. Duk inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi maganar bauta a gare shi kadai, baya rufe magana sai ya haɗa ta da yin magana akan kyautata wa mahaifa guda. Haka ayoyin Alkur'ani duk suka nuna. Ubangiji ta'ala ya ce wa abudullaha wa la tusriku bihi shay'a, sai ya ce wa bil walidaini ihsana, wannan a cikin suratul Nisa'i. A cikin suratul Baqara yana ba mu labarin banu Isra'ilawa, sai ya ce wa idh akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. A cikin suratul Isra'i ma sai ya ce wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah وبالوالدين إحسانا. أتكلم سورة الأنكبوت سيت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أتكلم سورة لقمان يتي أن اشكر لي والوالديك إلي المصير. سننكم يتي ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين كافين يزو يتي أن اشكر لي والوالديك إلي المصير. dukan wannan na nuna muhimmancin iyaye cikin addinin musulunci, na nuna darajar su da kimar su. Duk da na gari, duk ya ta gari wanda ta haifu a gidansu, to ya kamata su zanto mai mutunta iyayenta, mai girmama su, mai ganin mutuncin su. A yau ma kamar jiya, na zaɓi in kulla alaƙa tsakanin mu da hadisan da nake so in faɗa kai tsaye, in ɗauko littafin da yake sananne a wajen ku, wanda ya kamata kowace mace musulma a ce tana da littafin Riyadus Salihin, dan littafi ne mai daraja, ya kunshi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu tsada matuƙa, waɗanda kuma suke da alaƙa da bangarorin rayuwar mutum daban-daban. Rayuwar mutum tushe kadai, rayuwar shi tsakanin shi da mahaifansa, tsakanin shi da ƴaƴa idan mutum yana da ƴaƴa din, tsakanin sa da iyali idan yana da iyali din, ibada, mu'amala da sauran komai na rayuwa. Dan haka yasa masa suna Riyadus Salihin, wato dausayi na salihan bayi. Littafi ne mai matuƙar kima. Zan rinka faɗin dukkan hadisin da zan faɗa da lambar shi a cikin littafin, domin duk wanda suke da shi, idan ta rubuta lambar hadisin, in ta koma gida sai ta bi shi, ta gan shi kamar yadda na karanta mana shi a nan gurin. Kafin nan zan kawo ayoyin da suke jere a cikin suratul Isra'i, in yi musu sharhi wanda zai kusanto da ma'anarsu, domin sun kunshi ababe guda biyu masu muhimmanci. Na farko, kira zuwa ga kyautata ma iyaye din. Na biyu, jan hankali dangane da muna namusu. Cewa muna namusu abu ne mai muni. Allah maɗaukaki cewa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma wa aqsit lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā rabbukum a'lamu bimā fī nufūsikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura. Abinda ubangiji ta alaki ta wa qada rabbuka, ubangijin ka ya zartar a matsayin doka, ya yanke hukunci. Allah ta abudu illa iya, ko mutane kada ku bautawa wa kowa sai shi Allah shi. Wa bil walidaini ihsana, iyaye guda biyu kuwa ku kyautata musu, ku darjanta su, ku ga kimarsu. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhum, idan ɗaya daga cikin su girma ya kama shi ya manyanta, aw kilahuma, ko duk su guda biyun girma ya kama su suna tare da kai ko suna tare da ke, to anan gurin dole akwai buƙatar haƙuri tattare da kai, haƙuri tattare da ke. Domin idan mutum bai yi haƙuri ba, ba zai iya zama lafiya tsakanin su da mahaifansa ba lokacin da suka manyanta. Cikin hikimar Ubangiji ta'ala, ya halitta ɗan adam ya ba shi matakan rayuwa manya guda uku. Mataki na farko, mataki na rauni, rashin ƙarfi wanda komai sai an yi masa. Mataki na biyu shi ne mataki na ƙarfi wanda zai iya wa kansa komai har ma ya taimakawa wani. Mataki na uku na ƙarfi shi ne kuma dai mataki na rauni, wanda zai kasa yin abin da da yana iya. Haka matakan rayuwar ɗan adam suke guda uku. Rauni na farko shi ne rauni na yarinta, lokacin da mutum ke yaro kaɗan, tun daga lokacin haihuwa galibi har mutum ya kai shekara biyar, har ma mutum ya kai shekara bakwai, duk yana cikin rauni. Sai dai ya bambanta daga wancan lokaci zuwa wancan lokaci, amma baya da ƙarfin da zai wa kansa wani abu, komai sai an yi mashi. Daga nan sai ƙarfi ya maye gurbin wancan rauni. Yayin da ƙarfi ya zo, mutum yana da ƙarfi, wato shekaru na balaga sun zo mishi, mace ko namiji, tun daga nan har ya kai shekaru 40, har ya kai shekaru 50, to daga lokacin kuma sai ya fara raguwa in ya shallake shekaru 50. Gaɓoɓinsa duk su saki, ƙarfin da yake da shi da ya zo ya rasa shi, sai ya koma rauni makamancin wanda yake cikin lokacin yarintarsa, amma rauni haɗar da furfura, wanda raunin farko babu furfura a cikinsa. Wannan ababe Allah yake nufi lokacin da yace Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وبنجي تعالى ان يسامر دكو لوكتن كنا تكير روني باكو دكاربي واتو أهالي يالتا ثم جعل من بعد ضعف القوة باين روني سي باكو كاربي دكو زاري ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة bayan raunin bayan karfin sai kuma ya sake danye wannan karfi ya mayar da shi rauni wace ba tare da kurkura to lokacin da iyaye suka manyanta suka kai wannan raunin na biyu to dole sai mutum ya yi hakuri da su saboda me da raunin farko da rauni na biyu kowanne rauni ne amma na tabbatar akwai bambanci a tsakaninsu da kowa zai iya gane raunin farko kullum aka waye gari raguwa yake dan kara karfi take amma rauni na biyu kullum aka waye gari me yake yi a ruwa yake raunin dan lokacin da mutum yake yaro cikin ragwanta ta yaro rashin karfi na yaro yayi kullum aka waye gari wannan rashin karfin raguwa yake ma'ana yana ƙara karfi har yazo ya zanto babu raunin to amma idan rauni na tsufa yazo to kullum aka waye gari karuwa yake kullum karuwa yake ace dole mutum idan yana tare da mahaifansa sun manyanta sai yayi hakuri da dan haka Allah ce in ba ya bulughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikin su ya manyanta ko su biyan suna tare da kai ko suna tare da ke fala taqul lahum uff kada ki ce musu ko tak lafazin uff a cikin larabci abinda yake nufi nuna damuwa ko min kankantarta kada ki nuna wa mahaifiyarki kin damu da abinda take ciki kada ki nuna kin kosa dangane da hidimar da kike mata ko ayyukan da kike mata kada ki nuna kin ji haushi dangane da fada da kike miki ko zarginki da kike yi dai idan mutum ya manyanta zai zarge ka kan laifin da baka yi ba zai maka fada akan abin da baka da laifi a kai to dole anan gurin mutum kada ke musu komai ya shiru ya kare shine fala ta kullahuma ufu wala tanharhuma kada kai musu tsawa kuskure ne tsayewa mahaifinsa tsawa alamar dana mutunta mahaifinsa lokacin da yake magana da mahaifinsa baya yadda yanayi mahaifi yana yi ko yanayi mahaifi na yi idan mahaifi yana magana kyalewa ake sai ta kammala sannan idan kuma za a bata ansa sai a bata ansa da muryar da bata kai ta daga ba amma mahaifin ki sai kaza ki sai kaza ka daga murya ke ma ki daga murya ta yi miki tsawa tana jin ita sai uwa nonon ta kika sai kika girma ke kuma ke mata tsawa to ke kuma kike mata me yake nufi da zaki goranta mata har da zaki mata tsawa ita tana da abin da za ta goranta miki dan haka sai miki tsawa dan haka tana da asorati da ta yi miki tsawa ta yi miki fada amma ke baki da wannan damar a hannun ki dan haka fala ta kullahuma uffin wala tanharhuma karkum tsawa wa kullahuma qawlan karima ku fada musu magana magana ta mutuntawa ta girmamawa ta darjanta zaba ake lokacin za a fada wa mahaifi magana kalmomin zabo su ake mutum dubawa yake a cikin taskar kalmominsa a cikin vocabulary ɗinsa ya zaɓo wata kalma tafi taushi tafi isar da ma'ana cikin gaggawa yayin da nake magana da mahaifiyata ko nake magana da mahaifina wata magana tafi daɗin da zai tafi daɗa ƙarai zaɓa ake a darbe kafin mutum ya yi amfani da kalmomin da zai faɗa wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa shine ma'anar wa kullahuma qawlan karima توبن جديد وقصد لهما جناح الظل من الرحمة ففتح كذومي كسن فدكي أدل يسو كذومي تواضوء أكن أقول لوك سندري ذنتو يا يسك حجين أما تي الله يبام وتبايوا دل يباسو يبام ملكي شو باسو بس فلتنا سركي ما هو فكو كمينة سكين إنا تلك شو باسو بس kana hakimi kana gwamna kana commissioner kana minister mahaifinka duk bai saka wannan matakin ba ko Allah ya baka wadata ko Allah ya baki wadata mahaifinki kuma ba shi da wannan wadatar ba shi da wannan kudin to a nan gurin duk irin matakin da ɗa zai kai a duniya mahaifinsa dai mahaifinsa ka yi wa mutane mulki a waje amma mahaifi ba sai saka mulki shi ba dole ka zanto mai ɗa'a da biyayya a gare shi dole jama'a su bi ka a matsayinka na mai mulki ko da ko a cikinsu akwai wanda ya girme maka ta fuskar shekaru in ma za a yi lissafin shekaru ya kai matsayin ya haife ka ko ya jika da kai dole ya jika tunda kai ne shugaba to amma ka kuma dole ka bi mahaifinka ko kai ne shugaban garinku ko kai ne gwamnan garinku ko sarkin garinku dole ka bi dole ki mahaifai ki komai wani irin matsayi da zaki samu a duniya babu wata rana da zaki wa iyayen ki jiya mulki idan tauke ke gabanin su ne suke riki dake ka ba wannan kuskure ne wannan wahayin shaytan ne shawarwari ne na shaytan da yake baiwa wadansu daga cikin mutanen zamani mutun ya dauka cewa in yana da wadata shikenan kuma shike da tacewa a gidansu ba mahaifinsa ba shike da tacewa ba mahaifinsa ba a yanke shawara a gidansu sai yana nan dan in kuma an yanke zai zo ya tayar da shawara ba a yanke shawara a gidansu sai tana nan dan in ma an yanke za ta zo ta tayar da sai ba haka mahaifinta sun san wannan ko da suna da ra'ayi ba ta iya faɗa za ta ce ku jira sai ka zo saboda tana da mukabi ko ta samu kuɗi ko mijinta mai kuɗi ne ko kaza ko kaza ko kaza su kuma iyayenta Allah ya ajiye su a wani matsayi kasa da nata wannan kuskure ne ubangiji ya ce wasfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma ka kaskantar da kai ga mahaifinka da mahaifanka ki zama mai kaskantar da kai a gare ki mutunta su kakan ji shugabanci ne idan ba mahaifinka wajen amma in yana wajen ba maganan kuma ji shugabanci kakan ji mulki da kuɗi da kasaita ko kikan ji haka lokacin da ba mahaifiyarki a wajen amma in ga mahaifiyarki a wajen wani mulki wani kuɗi wani kasaita kuma zaki ji وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كلن كرنكا سيا يا ubangiji ka ji kansu irin yadda suka ji kaina ina yaro karami wato mutun zai rinka yawa mahaifansa addu'a ba wai sai sun mutu ba tun suna da rai yana musu addu'a ta alkhairi duk da nagari baya kada hannu ya insha Allah wata bukata ya sauke ba tare da ya tana da mahaifansa dole sai ya tana da uwa ko ya tana da uba bayan da za a yi kai goshinsa kasa yana sujuda cikin kiyamun laili ya roki Allah wata bukata tashi ya manta da mahaifansa inda ya dana gari ne zai taɓa yin wannan dole sai ya shigar da mahaifansa a cikin wannan addu'a ko suna da rai ko ba su da rai rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ka ji kansu irin yadda suka ji kaina ina yaro karami Allah ya rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah da ya ba ku waɗannan dokoki da na isar muku su a cikin harshen Hausa yanzu an alawu da zafi ne su ya fi kowa sanin me zukatan ku suke ciki lokacin da ake faɗa kun yadda ko ba ku yadda ba Allah ya sani za ku aikata ko ba za ku aikata ba Allah ya sani haka kuke da matan kafin a faɗa ko ba haka kuke ba Allah ya sani rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina in kun zama salihan bayi na gari fa innahu kana للأوابين غفورا ولله ألا يازنتو من يوان غافرا بذكا عند باي ما سكو ما غريش إن كن زمان غري فألا مي غافرا أبن نبي إن كن زمان غريبا فألا باي إن غافرا كون ديك بانا غريبا ودنن آيوي سنكوشي بانغلو لي دودابي بانغلان بيئيا غما حيفا لكيو تتامسو لدرجن تاسو سننكو بانغلي نبيو faɗakarwa da jan kunne dangane da saba musu gutulce musu faɗa musu magana da bata dace hadisin farko da zan karanto mana shine hadisi na 312 a cikin littafin Riyadhus Salihin 312 wanda aka kawo daga Abu Abdurrahman shine Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kare ta a gare shi ajiya na ce da ku a cikin wata lattar da ba a nan ba Abdullahi ibn Mas'ud yana ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwalun waɗanda suka riga shiga musulunci a karan fari yana daga cikin al-muhajirun yana daga cikin mutum hudu da manzon Allah ya ce a koyi al-qur'ani daga bakinsu shi ne mutumin da manzon Allah ya ce duk wanda yake son ya ji qur'ani kamar yadda aka saukar da shi to ya saurari karatun Abdullahi ibn Mas'ud shine ko manzo Allah ya ce matakar Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa muku zance to ku tabbatar gaskiya ya faɗa baya ce manzo Allah ya faɗa sai da haka Abdullahi dan Mas'ud yace sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala na tambaye manzo Allah cikin ayyuka wanne Allah ya fi so a cikin duk ayyuka da muke yi wani aiki ne Allah ya fi so sai manzo Allah ya ce as-salatu ala waqti sallah akan lokacin mutum ya sallah akan lokaci kare bari lokaci ya wuce bai ba wannan yana cikin ayyuka da Allah ya fi so yace kuntu summa ayyu sai nace da shi sannan wanne kala sai manzo Allah ya ce birrul walidain, kyautata wa mahaifa. Cikin ayyukan da Allah ya fi so akwai kyautata wa mahaifa. Qultu thumma ayyu, sannan sai nace sannan kuma sai wanne? Qala al jihadu fi sabilillah, sai manzon Allah ya ce jihadi dan yada kalmar Allah a banda. Waɗannan su ne ayyuka guda ukun da Allah ya fi so. Sallah akan lokaci, kada ki bari lokaci ya wuce biki sallah ba. Da'a ga mahaifa, kyautata musu, mutunta su. Sannan kuma abu na uku, jihadi dan yada kalmar Allah. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da kuma Muslim. Akwai wani hadisin daban wanda a nan shi ne jerin hadisi na 314, wanda a karɓi shi daga Abu Hurairah, Allah shi ƙara yadda a gare shi. Sanannen hadisi ne a wajen ku, na faɗa za ku ji kun san shi, ila sai dai a samu wata kalma wadda ba a saba jin ta ba cikin hadisi. Manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كتاب جي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكما فليكرم دكما فليقل خيرا أو ليصمت. أما كتاب جي الرواية فليصل رحمه با، وان كلمة فليصل رحمه أبين دفك نبي ya sada zumuncinsa. Duk wanda ya yi imani da Allah, ya yi imani da ranar ƙarshe, to ya sada zumuncinsa, ya zama mai sada zumunci. To idan an ce sada zumunci, mafi kusancin wanda za ka sada zumuncinsa shi ne mahaifansa. Sannan sai mai bi musu wajen kusanci. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Daga nan sai hadisi na 321, hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As, Allah shi kare da a gare shi, yace aqbala rajulun ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala ubayyi'uka ala al-hijrati wal jihadi abtagil ajra abtagil ajra min Allah ta'ala. Yace da manzon Allah, ubayyi'uka ala al-hijrati wal jihad, na zo ne in yi maka mubaya'a akan zan yi hijira, sannan kuma na yadda zan yi jihadi, ina neman lada a wajen Allah ta'ala, shi yasa nazo in yi haka. Idan an ce mubaya'a, nuna amincewa da manzon Allah, kazo ka ce manzon Allah na yadda duk inda kace a je yaki zan je, na yadda duk inda kace a je hijira, ba wai Madina ba, ko Faris kace a tafi hijira, ko kasar Sin kace a je hijira ne zan je. Mubaya'a din amincewa, na sallah na miƙa wuya. Alamar haka shine sai manzon Allah ya miƙa maka hannu, sai ka sa hannunka cikin hannunsa, ya rike ya jijjiga, to ya yi maka mubaya'a. Haka yake yi da maza. To da wannan mutum ya zo ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ubayyi'uka ala al-hijrati wal jihadi abtagil ajra min Allah ta'ala, na zo in yi maka mubaya'a akan hijira da jihadi, ina neman ladar Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, sai manzon Allah ya ce fa hallaka min walidayka ahadun hayyun, shin a cikin mahaifanka akwai wanda yake da rai? Kala, sai mutumin yace na'am bal kilahu, su duka guda biyun ma suna da rai, duka mahaifana biyu suna da rai. Kala, sai manzo Allah ce fa tabtagil ajra min Allah ta'ala, kuma kana neman lada a wajen Allah ta'ala? Kala, na'am, yace eh, ina neman lada a wajen Allah. Kala, farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma, kuma wajen mahaifanka ka nemi kyautata alaƙarka da su, ka kyautata alaƙa tsakaninka da su. Abin nufi, inda za ka je wajen mahaifanka, ka kyautata alaƙa tsakaninka da su wajen biyayya da da'a, to za ka samu ladan da ake samu in an je jihadi, za ka samu ladan da za a samu in an je an yi hijira. Bin mahaifa guda biyu yana madadin jihadi, ladan da mutum zai samu yana madadin yin hijira. Tunda gashi mutumin manzo Allah bai ba shi izinin ya je hijira ba, sai sai jikke ta mahaifanka, wannan yana matsayin jihadi, yana matsayin hijira. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim duk sun rawaito shi. Waɗannan hadisai duk suna nuna mana mahimmancin mahaifanmu da ƙimarsa da darajarsa. da yadda ya kamata a ce mun kula da su. Daga cikin hadisan da suke nuna kada mu saba musu, kada mu kangara, kada mu kangare musu, akwai hadisin Abu Bakrata Nufayyi ibn al-Harith, wanda shine hadisi na 336, hadisi na 336 a cikin wannan littafi. Shi wannan sahabi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace, ala unafiikum bi akbar al-kaba'ir, shin bazan ba ku labarin mafi girman laifuka ba, kuna so in sanar da ku mafi girman laifuka? Talatan, ya faɗi wannan magana haso, shin bazan ba ku labarin mafi girman laifuka ba, shin bazan labarta muku mafi girman laifuka ba? Kulla bala ya rasulullah, sai muka ce eh ya manzon Allah, labarta mana miki. Qala, sai manzon Allah yazo zai yi lissafi na mafi girman laifuka, sai ya ce na farko al-ishraku billahi, shirka, mutum ya haɗa Allah da wani wajen bauta, wannan mafi girman laifi ke. Sannan na biyu wa uququl walidaini, saba wa mahaifa guda biyu, idan to mahaifinki na fushi da ke ko mahaifiyarki na fushi da ke, shine uququl walidaini. Wa kana muttaki'an fajalasa, lokacin da manzo Allah ke wacce magana da yana kishin gida ne sai tashi zaune. Fa kana, sannan sai ce ala wa qawluz zur, ala wa shahadatuz zur, ala wa qawluz zur wa shahadatuz zur, yana cewa da ku saurara sai shaida ta ƙarya, sai magana ta ƙarya, maganar ƙarya da shaida ƙarya, ke zama mai ƙarya duk inda mutum yake ta ƙarya ka. Wani yakan yi ƙarya don ya shahara a cikin abokanansa, ko kuma don ta shahara cikin ƙawaye, da an zo dandalin hira sai ta ba da labari da wanda ya faru da wanda bai da faru, wani kuma don ya ta ba da dariya sai ta ƙirƙiro labari, in an yi kamar an yi shiru sai ta ƙirƙiro wani sabon labarin sai ta faɗa sai ai dariya, ƙarya ɗin. Fa ma zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakata, manzo Allah bai gushe bai yana maimaita waɗannan kalmomi cewa daga nan sai maganar ƙarya da shaida ta ƙarya, bai gushe bai yana maimaita wannan har sai da muka ce kan ina ma dai zai shiru haka ya isa. Wato kenan manzo Allah yana so ya jaddada cewa ƙarya tana daga cikin munanan laifuka, sannan kuma shaida akan ƙarya baki jiba baki gani ba, ki je ki uwa da makarfiya ki ce kin ji kin gani a gabana aka yi, to wannan yana daga cikin mafi girman laifi. Da haka manzo Allah ya jaddada ala wa shahadatuz zur wa qawluz zur, ko qawluz zur wa shahadatuz zur, wannan hadisi muttafaqun alayhi. A wani hadisin wanda shine na 337 daga Abdullah ibn Amr ibn al-As, Allah shi kare da gare shi, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga manzon Allah tsada da mutum tabbata gare shi, kala manzon Allah ce al-kaba'iru al-ishraku billah wa uququl walidayn wa qatlun nafsi wal yamin al-ghamus, idan mutum yana son ya san manyan laifuka ga su, na farkonsu al-ishraku billah, shirka da Allah, mutum ya haɗa Allah da wani wajen bauta, na biyunsu uququl walidayn, na ukunsu qatlun nafs, kashe rai, kisan kai, na hudunsu al-yamin al-ghamus, yamin al-ghamus ita ce rantsuwa akan ƙarya, baka nan aka yi abu ka rantse ka ce wallahi ina nan aka yi, baka sani ba ka rantse ka ce ka sani, biki gani ba ki rantse ki ce wallahi na gani ina nan akai wallahi, to wannan ita ce al-yamin al-ghamus, saboda muninta ko kafara ba ta, saboda babu wata kafara da za ta kankare zanubin wannan, ba wata kafara da mutum zai yi wanda za ta iya kankare zanubin wannan, kawai abinda mutum zai yi idan Allah ya jarrabe shi da wannan shine tuba, idan ya tuba tuba ta gaskiya, tuba ce kadai za ta iya share zanubin da ke cikin al-yamin al-ghamus. Daga nan sai hadisi na 338, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace min al-kaba'iri shatmur rajuli walidayhi, yana cikin manyan laifuka da ya zagi mahaifansa. Qalu ya rasulullah wa hal yashtimu ar-rajulu walidayhi, suka ce manzo Allah zai iya yiwa da ya zagi mahaifansa? wani irin kane wannan wace irin kafir za ta yi mahaifanta qala sai manzo Allah ce na'am yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu idan ya zagi mahaifin wani sai wancan ya rama akan nasa mahaifin to kaga kamar shine ya zagi mahaifinsa dan shi ya jawo aka zagi mahaifinsa idan ya zagi mahaifiyar wani sai wancan ya rama akan tasa mahaifiyar to kaga kamar shi ya zagi mahaifinsa dan shi ya jawo aka zage ta abin nufi dai a yanzu in kika zagi wata sai ta zage ki to ke ce kika zagi mahaifinki dan ke kika jawo aka zage shi in kika zagi mahaifiyar wata sai ta rama to kamar ke ce kika zagi mahaifiyarki da kanki dan ke kika jawo aka zage ta ashe kenan idan mutum yana so ya kare martabar mutunci martaba da mutunci na iyayensa sai ya tsare martaba da mutunci da iyayen wasu dan matukar dai ka zagi wani to ko za a rama to in an rama kuma kenan mutuncin mahaifanki ya zuba to kuma da bai kamata ya zama yayi wannan ba banda iyaye ana buƙatar girmama hatta abokanan iyaye idan kin san abokin mahaifinki idan kin san ƙawar mahaifiyarki duk yana daga cikin addinin musulunci girmama su mutunta su ba su girman su da ya dace da shekarunsu dan manzon Allah ya ce inna abarral birri an yasila ar-rajulu wudda abi yana daga cikin aikin da'a mafi zama aikin da'a mutum ya sadar da zumuncin mahaifinsa idan mahaifinka na da alaka da wani mutum ta mutunci to sai ka mutunta wannan mutum na abuta da wani mutum ta mutunci to sai ka mutunta wannan mutum mahaifiyarki na kawance da wata kawance na mutunci to sai ki mutunta wannan wadda dama kawa ce ta mahaifiyarki mutum ne ta ce ta kusa to duk wannan yana cikin addinin musulunci kuma bangare ne na girmama mahaifa din in mutum ya girmama abokanan mahaifinsa ko kawayen mahaifiyarsa don hadisi ya nuna haka an karɓo wani hadisi daga Abdullahi bin Dinar wancan hadisi da na faɗa muku shi ne na 341 wato hadisin da manzan Allah ya ce inna abarral birri an yasila ar-rajulu wudda abi yana daga cikin mafi zama aikin da'a mutum ya sada zumuncin mahaifansa to daga nan akwai wani hadisin wanda shi ne na 342 wanda aka karɓo daga Abdullahi bin Dinar Allah shi kare da a gare shi yace anna rajulan min al-a'rabi laqiyahu fi tariqi makka Abdullahi dan Umar dai kun san sahabi ne cikin sahabban manzon Allah wato mahaifinsa shine Umar ibn al-Khattab Allah ya kare da gare shi to shi kuma Abdullahi ibn Dinar kamar almajirin Abdullahi dan Umar din ne suna tafiya tare akan hanyar Makka zuwa Madina to suna cikin tafiya sai ga wani mutum cikin mutanen kauye ya gamu da Abdullahi dan Umar akan hanya fa sallama alaihi Abdullahi ibn Umar sai Abdullahi dan Umar ya farewa wannan mutumin magana da ka ganshi da sifar mutanen kauye kamar wani bigidaje shi wannan Abdullahi bin Dinar yana ganin wancan mutumin ya kamata ya fara gayar da Abdullahi dan Umar dan ko ba komai Abdullahi dan Umar sahabi manzon Allah ne wancan kuma kawai wani mutumin kauye ne da haka sai ya kamata ya gayar da Abdullahi dan Umar amma sai ga Abdullahi dan Umar ya riga wancan mutumin gayar da shi ya je ya gayar da wancan wa hamadahu ala himarin kana yarkabu Abdullahi dan Umar yana haye kan wani abun hawa sai ya sauka yace wancan mutumin kauye ya hau shi ya tafi a kasa mutumin ya hau wa atahu imamatan kana ala ra'sihi Abdullahi dan Umar yana da rawani akan sa sai ya kunce rawanin ya ba wannan mutumin kauye yace da Allah in ka daura akan ka naga kanka ba rawani in ga ya bashi abun hawarsa ya kuma bashi rawanin kamar yanzu ka bashi kekenka ko mashin dinka ko motarka ka bashi motarka misali kace shi ya hau sai ka tafi a kasa misali قال ابن دينار عبد الله بن دينار يعني كلن ابو ماما شاء قام الله ان كو دايدن متن ان حدا شي اكن هانيا اداجي كو حدور يو كما غاشي ما وني متمن كو يكو كا دوكي ابون فانكا كا باشي كا تري رواني كا باشي كا كاي كما كا حقور هكا ماماكي يا كاماشي فقلنا له اصلحك الله انهم الاعراب وهم يرضون باليسير بحبه عبد الله بن عمر ودنن متانن كركرالي ba wai sai an yi musu wata katse ta kirki wata babba dan kadan ma in ka ba su ya wadatar yanzu mutumin kauye kam idan ka ba shi kyautar 100-200 ai ta isa ba sai ka ba da kyautar 5,000-10,000 ba sai ya rikice ya zai da ita ma'ana kamar haka yake so ya ce da Abdullahi dan Umar مثال فقال عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر سي ان ابا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب يتي wannan mutum da kaga na girmama shi mahaifinsa abokin mahaifina ne kaji ba ma shi ne abokin mahaifin nasa ba wato dan abokin mahaifi yace wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul inna abarra albirri silatu ar-rajuli ahla wuddi abihi yace niko naji manzon Allah na cewa yana daga cikin mafi kyawun aiki na da'a mutum ya sadar da zumuncin mahaifinsa tunda dai mahaifinsa abokin mahaifina ne to ya kamata in girmama shi dan girmama shi girmama abokin mahaifina ne girmama abokin mahaifina kuma girmama nawa mahaifin ne kai tsaye ka duba dogowar hanyar da bi duk kuma ya shiga cikin girmama mahaifi a yau idan ana faɗa mutane wannan sai su ga zama tatsuniya to wannan labari ne irin na mutan da ya za'a wannan ya faru a yau wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi dan haka dai wajibi ne girman mahaifa wajibi ne mutunta su da ganin darajar su sannan wajibi ne girmama dukkan mutumin da ya girme ka ba wai lalle sai mahaifi ba dukkan mutumin da ya tsara ka shekaru wanka wanki yarki duk waɗannan suna buƙatar girmama su da ƙa'ida ta addinin musulunci koyarwar musulunci ba ta ce mu zauna haka ba malaminka malaminki malaminku wajibi ne girmama shi ka'ida ta addinin musulunci kenan dan haka ma a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin malamin yayi babi guda chapter guda da sunan babu tawqirul ulama'i wal kibari wa ahli al fadli babin da yake magana akan girmama malamai da kuma girmama manya wanda suka girma mutum wa ahli al fadli da dukkan wani mutum da yake da falala a addini wa taqdimuhum ala ghayrihim da gabatar da su akan wanin su Abdullah dan Umar yace Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace arani fil manami atasawwak na ganna a cikin mafarki na sa aswaki a bakina ina tsaftace hakorina Manzon Allah ke bada labari ya ganshi a cikin mafarki da aswaki yana tsaftace hakoransa fada'ani rajulani sai waɗansu mutum biyu suka zo wajena in ji manzon Allah ahaduhuma akbaru min al-akhar dayan ya girma dayan ba kansu ɗaya ba ba girman su ɗaya ba fatanawaltu siwakal asghara sai aswakin da nayi amfani da shi sai na mikawa karamin a madadin in baiwa babba faqila li sai naji ana yi mun magana an ce da ni kabbir kabbir a babban a babban ma'ana ka gabatar da babban akan wa akan karamin yace fa dafa'tuhu ila al-akbar minhuma sai na mika aswakin zuwa ga shi babban to kun ga mafarkin annaba kuma wahayi ne mafarkin annaba wahayi ne daidai ki da ce an saukar masa da aya akan cewa inda a ce wato an isin ga aswaki a hannunka za mutane guda biyu sun zo wannan yana so wannan yana so to zaka baiwa babba ne kafin karami dan girman mai shekaru kafin wanda yake baya da shekaru wannan hadisi da na karanta muku shine hadisi na 353 a cikin shi wannan littafi daga nan sai wani hadisin daban wanda shine na 355 wanda manzon Allah ke cewa laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana ko kuma laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirina ba ya daga cikin dukkan mutumin da baya girmama baya jin tausayin na kasa da mu wanda baya jin tausayin kanana baya cikin wa ya'rif sharafa kabirina ko bai san mutuncin babban cikin mu ba shi ma baya cikin mu laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirina dukkan wanda baya mutunta, baya jin tausayin karamin cikinmu, baya girmama babban cikinmu, to baya cikinmu, baya tare da mu. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi. Ashe alaƙar ki da mutanen duniya zaki lura alaƙa ce iri uku, kowane mutum da baki ba. Yanzu zama ma'anan gurin alaƙoƙin mu uku ne, ko na girme ta, ko ta girme ni, ko shekarunmu ɗaya. Haka kuke tsakaninki da kowa, duba ta hagunki da ta damanki, ko kin girme ta, ko ta girme ki, ko shekarunku ɗaya. Haka ne ko ba haka ba ne? Dukkan wanda yake na ƙasar kai ana son ka ji tausayin shi. Wannan na ƙasar kai ɗin, gida ɗaya kuke, uwa ɗaya uba ɗaya, uba ɗaya uwa ɗaya, maƙwabta ne, makaranta ta haɗa, makaranta ba ta haɗa ba. In dai mutum yana ƙasar kai ka ji tausayinsa. Wannan na sama da kai ɗin, duk inda yake a duniya, so ake ka girmama shi, ka ji kunya saka mutunta shi. In dai mutum ya tsara ka shekaru, to so ake ka mutunta shi. Ko wata magana za ka yi wadda ba ta dace ba, to ganin idansa sai ya sa kai masa kara, ganin idanta ya sa ki masa kara. Dan idan har za ki magana kaman kowa, ba ki ganin mutuncin wanda suka tsara ki shekaru, to kin zama ba ki sa abin da ke biki. To wannan haka rayuwa take. Haka manzon Allah ya ba da skeli na awo wajen mu'amala tsakaninmu da mutane. Dan haka lalle ya kamata mu kiyaye game da wannan. Kuma mu sani cewa akwai lokacin da za ka fi mutum shekaru, amma kuma ya tsara ta ilimi, to kai mai shekarun nan sai ka ba shi girman abokanan juna, ba dan iliminka ba da ya tsere maka, shi ko ba dan shekarunsa ba da ka tsere masa, to sai shekaru suka haɗa ku a tsakiya, sai kuka zama abokanan hirar juna dan ilimi ya haɗa ku. Wannan ke sa a aji ɗaya ka ga wacan ta girma wacan da shekara huɗu da shekara biyar, amma kuma ana aji ɗaya. Kun ga ilimi ya haɗa su wuri guda kenan. To a nan gurin wannan ƴar shekara wadda ta tsara waccan da shekara biyar ko shida, kin ga ai ba za ta cewa waccan dole sai ta girmama ta ba, irin yadda na ƙasa da ita za ta girmama ta, tunda sun haɗu a wuri guda. Sai dai ya zanto akwai mutunci, akwai harka ta mutunci, akwai kara, akwai da sauransu. Wannan akwai su, ana buƙatar wannan. Za mu fahimci wannan a hadisin Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙare yadda a gare shi. Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙare yadda a gare shi, ya kasance ƴan majalisinsa waɗanda yake abokanan shawararsa a lokacin yana halifan musulmi, yana nemo masana ne, ba ruwan shi da wake da shekaru da yawa, wa ya fi sani. To idan aka bincika sai a ga wani lokacin ga dattijo da sani, wani lokacin ga saurayi da sani, to sai a takuɗa su wuri guda, su ne abokanan shawara, wanda in ba dan ilimin wancan saurayin ba, ba za a haɗa shi da dattijo wuri guda ba. To amma sai aka haɗa su yanzu saboda iliminsa ya kai matsayin a zauna a tattauna da shi. Dan haka dai ana girma mutum saboda shekarunsa, sannan ana girma mutum saboda iliminsa. Kuma ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi cewa inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zi shaybatil muslim, wato shi ne hadisi na 354, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama shaybatil muslim, yana daga cikin girmama Allah mutunta dukkan wanda yake da furfura cikin musulmai, ma'ana dukkan wanda yake tsoho, dukkan wanda yake yamanyanta, dukkan wanda ya girma, to sai a mutunta shi saboda furfurarsa, saboda shekarunsa. Mace ce ko namiji, wa hamil alquran, sannan kuma a mutunta wanda yake dauke da alqurani, mahaddacin alqurani. Duk wanda ya haddace alqurani sai a girmama shi saboda shi hafizi ne. Duk wanda ta haddace da alqurani, to sai a girmama ta saboda ita hafiza ce. Duk wannan dalilai ne da suke sa a mutunta mutum ko a girmama shi. Ashe kenan, in kun san, in kun fahimci duk abin da na faɗa cikin wannan latta, ya nuna kenan wajibi ne mu abokanan juna, ba dan iliminka ba da ya tsere maka, shi ko ba dan shekarunsa ba da ka tsere masa, to sai shekaru suka haɗa ku a tsakiya, sai kuka zama abokanan hirar juna dan ilimi ya haɗa ku. Wannan ke sa aji ɗaya ka ga wacan ta girma wacan da shekara huɗu da shekara biyar, amma kuma ana aji ɗaya, kun ga ilimi ya haɗa su wuri guda kenan. to anan gurin wannan yar shekara wadda ta tsara waccan da shekara biyar ko shida, kinga ai ba za ta cewa waccan dole sai ta girma mata ba irin yadda na ƙasa da ita za ta girma mata, tunda sun hadu a wuri guda. Sai dai yanzu to akwai mutunci, akwai harka ta mutunci, akwai kara, akwai da sauransu, wannan akwai shi ana bukatar wannan. Za mu fahimci wannan a hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah shi kare da a gare shi. Umar dan Khattab, Allah shi kare da a gare shi, ya kasance yan majalisinsa waɗanda yake abokanan shawararsa a lokacin yana halifan musulmi yana nemo masana ne, ba ruwan shi da wake da shekaru da yawa, a waye fi sani. To idan aka bincika sai a ga wani lokacin ga dattijo da sani, wani lokacin ga saurayi da sani, to sai a takuɗa su wuri guda su ne abokanan shawara, wanda in ba dan ilimin wancan saurayin ba, ba za a haɗa shi da dattijo wuri guda ba. To amma sai aka haɗa su yanzu saboda iliminsa ya kai matsayin a zauna a tattauna da shi. Dan haka dai ana girmama mutum saboda shekarunsa, sannan ana girmama mutum saboda iliminsa. Kuma ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi cewa inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zishaybatil muslim, wato shine hadisi na 354, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zishaybatil muslim, yana daga cikin girmama Allah mutunta dukkan wanda yake da furfura cikin musulmai, ma'ana dukkan wanda yake tsoho, dukkan wanda yake yamanyanta, dukkan wanda ya girma, to sai a mutunta shi saboda furfurarsa, saboda shekarunsa. Mace ce ko namiji, wa hamil alquran, sannan kuma a mutunta wanda yake dauke da alqurani, mahaddacin alqurani, duk wanda ya haddace alqurani sai a girmama shi saboda shi hafizi ne, duk wanda ta haddace da alqurani to sai a girmama ta saboda ita hafiza ce, duk wannan dalilai ne da suke sa a mutunta mutum ko a girmama shi. Ashe kenan, in kun san, in kun fahimci duk abin da na faɗa a cikin wannan lacca, ya nuna kenan wajibi ne mu girmama iyayenmu, ɗaya kenan wajibi ne mu girmama abokanan iyayenmu, ƙawayen iyayenmu mata, abokanan iyayenmu maza, biyu kenan. Sannan kuma wajibi ne mu girmama dukkan wanda ya tsara mu shekaru, uku kenan. Sannan kuma wajibi ne mu girmama dukkan wanda yake da shugabanci a kanmu, duk wanda yake da shugabanci a kanmu, shugaban makaranta, malami a makaranta, wajibi ne mu girmama shi, hudu kenan. Abu na biyar kuma wajibi ne mu girmama wato ainihin dukkan wanda ya dara mu ilimi ko wata baiwa ta ilimi. Dukkan waɗannan ababai koyarwa ce ta addinin musulunci, kuma haka ya kamata a ce mun zama. Ina ganin ba zan ɗauki lokaci mai yawa ba, saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, daga nan idan na tashi akwai wani wurin da zan je. Dalili na biyu kuma akwai tambayoyi, zan so kuma in ansa waɗansu daga cikin tambayoyinku, bai kamata a bar su haka ba, wanda musamman wanda yake da alaka da abin da muka faɗa, da kuma wanda muka ga akwai buƙatar lallai a ansa ta. Kuma wani lokaci a cikin tambayoyi akan samu fa'idoji waɗanda ba samu a cikin wato lacca ba. Sai dai kafin haka hadisan da na faɗa galibi na faɗi lambar su, ko duk wanda ta rubuta lambar hadisan da na faɗa, to da Allah ta rubuta sunanta a jikin takardar sai ta bani cikin minti ɗaya. Idan ya wuce minti ɗaya ba zan karɓa ba, cikin minti ɗaya. Akar muka lau sai a karɓo mun ne bakwai. To sai ba wai na tafsiri ba, na tafsiri araha ne, kowa na samu. Amma akwai waɗansu kasar-kasar da na yi a Kano, musamman a gidan Radio Freedom, a waɗansu programs daban-daban wanda ke live program ne, wanda ake kai tsaye. To na taho da su wanda babu su a wajen ‘yan kasar, su ma sai sun nemi alfarma in ba su. To waɗannan ina jin wa zan baki nan ya kawo musu, wa zan baya kawo musu, don kila waɗansu su zanto ‘yan nan makarantar ne, waɗansu ko ba a nan makarantar suke ba. Bari in ga sunayen, bari in ga sunayen, kila shi ne zai samu tantance.
Za mu karanta tambayoyi da suke da alaka da wannan darasi da aka yanzu. Wata tana tambaya cewa menene haƙƙin uba akan ‘ya’yansa?
Haƙƙin uba akan ‘ya’yansa wajibi ne su yi masa ɗa’a, su yi masa biyayya irin yadda muka faɗa. Ba za su yi komai ba sai da izininsa. Sai fa abin da yake bauta ne na Ubangiji, to wannan ba sa buƙatar izininsa, domin haƙƙin Allah ya fi girman haƙƙin mahaifa. abinda yake ibada to za su yi kai tsaye koda mahaifi baya so, shi kuma mahaifi bai sai sa su yi abinda za a saba wa Ubangiji ba, in har yi musu umarni na saba wa Ubangiji to ba za su yi masa biyayya ba, domin la ta'ata li makhluqin fi ma sayyi khaliq. Ko manzo Allah ce innama ta'atu fil ma'ruf, ana yin da'a ne cikin abin da yake aiki na alkhairi, ba a yin da'a cikin abin da yake sabawa Allah.
Wata tana tambaya cewa shin ya halatta uwa ta zaura ta ci abinci da yayanta maza baligai a cakuɗe, mata da maza baligai dukkanin su zauna su ci abinci a kwano daya, ya halatta?
Kwarai da gaske babu wani haramci a ciki, yin al'ada ba kwa yi wannan wani abu ne daban, amma dai musulunci bai haranta ba wa ya ci abin da ci da kannansa, kanne su ci abinci da yayyansu, iyaye su ci abinci da yayyansu, cakuɗe maza da mata, musulunci bai haranta wannan ba, babu wani haramci a ciki a musulunci.
Wannan tana tambaya cewa ita dai ya ce mace wanda take da mutunci kuma ba ta son yin talla, kuma mamanta ta tilasta mata kai ta yi talla, shin ya halatta ta bi umarnin mamanta anan ta yi talla?
Hakikanin gaskiya a cikin tallan nan ana samun matsaloli masu yawan gaske, matukar za ta fuskanci matsalar da za ta iya lalata tarbiyyar da take son ta rayu a kai, a jefa ta cikin wani halin da ba shi take son ta rayu ba a kai ba a tsari da addinin musulunci, dan ta saba wa mahaifiyarta nan ba ta yi kuskure ba, wato wannan matsala magance ta ne ban sai da za a magance ba. Amira, ko kun fara tunani da za ku magance matsalar talla? Matsala ce mai girma, domin abin da yake kawowa wani lokaci shine akwai lokacin da iyaye maza suke da sakaci wajen haƙƙin ƴaƴansu, akwai lokacin da iyaye maza suke da sakaci wajen haƙƙin ƴaƴansu, sai ga sun kyale ƴaƴa a hannun mata, su suke yin komai, mace ce za ta yi riga, mace ce za ta biya kuɗin makaranta, mace ce za ta yi kaza, uban ba ruwan shi ba abin da ya dame shi, wannan nauyi da maza suke jefarwa bayan Allah ya wajabta akan su yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo matsala. To kun ga anan dole ne ta sa waɗansu matan suke sa ƴaƴansu talla ba dan zaɓinsu ba, akwai wanda suke sawa saboda san abin duniya, akwai kuma waɗanda suke yi saboda matsalar ta rayuwa, to a nan wurin dole akwai buƙatar a samu wani canji a madadin wannan talla, ya zanto cewa akwai wani tsari na koyawa ƴaƴa mata sana'o'i da suka dace da rayuwarsu, saƙa ce, ɗinki ne, da sauran abubuwa da mata za su iya yi waɗanda ba sai sun wulakanta ba, domin ɗaukan talla ɗin akan ana yawo wannan tasha wancan wuri wancan taro na jama'a, a gaskiya yana jefa ƴaƴa mata cikin hatsari mai yawan gaske, hatsari mai yawan gaske, don haka babu yanda za a ce musulunci ya amince da wannan tsarin. To sai dai matsalar da muke kallo ta gefe ɗaya ita ce babbar matsalar da dole a fara tunanin yadda za a fuskance ta. Allah ya rufa mana asiri.
Wata tana cewa ita ne iyayenta ba sa so su ganta da wasu mazaje, suna cewa sai ta kammala karatu ta, to wannan yakan kawo sabani mai tarin yawa tsakanin ta da iyayenta, shin wani irin shawara za ka ba ta ne da hanyar da za ta bi ta magance wannan
abu? Yan har ta yarda da shawarar iyayenta sai ta kammala karatunta, to ina ba su shawarar ta kaura cewa mazajen a tabari ta karasa makarantar ta, saboda in dai za ta saurare su to da wuya ta iya karasa karatunta, saboda idan namiji yana son ki ya san kowane irin surutu da zai miki, kuma ya san kowace irin daɗin zancen da zai miki tun kina cewa ba ruwanki da shi har sai kin zo kina da ruwa da shi ɗin. To a nan wurin sai ke karatun ya zo ya lalace ba sa a kai ba, in dai kina dab da kammala karatunki ni shawara ta a nan wurin shine ki bari ki kammala karatu, sai fa in karatun zai ɗauki lokaci mai tsawo ba a nan wurin shine kuma sai a shawarci iyayen a duba a gayyuwar a ɗaura auren kuma ki ci gaba da karatu har ki kammala, shi ma mijin ya san da wannan, a san dai hanyar da za a gyara, kullum ana buƙatar a yi gyara ne, ba a cewa a lalata abu gaba ɗaya ko a watsar da shi gaba ɗaya sai in ba zai gyaru ba, hanyoyin gyara kuma suna da yawa in ana son yi, in za a yaki son zuciya akwai hanyoyin gyara da yawa.
Ga tambayar nan, wata tana cewa wace addu'a ce ta musamman wanda uwa za ta yi wa ƴaƴanta? Addu'a ta musamman,
na farko dai ya kamata ku sani cewa addu'ar iyaye tana ɗaya daga cikin karɓaɓɓiyar addu'a, idan iyaye suka yi wa ɗansu addu'a tana ɗaya daga cikin addu'ar da Allah yake karɓa, addu'a ta alkhairi. To a nan gurin ba abin da ya kamata mu roƙa wa ƴaƴanmu irin shiriya, musamman a cikin wannan lokaci na fitina, roƙan musu Ubangiji ta'ala ya shiryar da su, ya sa musu albarka a cikin harkar karatu da suke, da karatun addini da karatu na zamani, babu abu mafi tsada da ɗan adam zai samu a rayuwarsa irin ilimi, in ya samu ilimi al'amura da dama sukan zo masa da sauki, ga ilimi ga shiriya, idan da kika roƙa danki wannan to kin riga kin roƙa masa mafi alkhairin abin da ya kamata ya samu kenan.
Wannan tana cewa wai ajiya karatun jiya ka bada wasu surori da za a yi addu'a da su kamar kurbuwan nahu, malaki da nafi da kuma wasu ayoyi a cikin alkur'ani, amma sauran ayoyin wai ba a ji su sosai ba, ba su ji wayannan ayoyi sosai da ka yi magana daga baya.
Insha Allah za a ji su a tafsirin gobe ko jibi, za mu zo kansu a tafsirin gobe ko jibi sai mai bayani sosai yadda zai shiga cikin katar kowa da izinin Ubangiji.
Tambaya ta karshe, menene hukuncin mahaifiyar da take musgunawa ƴaƴanta?
Bata kyauta ba kam, me amfanin ta musgunawa ƴaƴanta? Ita me riba ta in ta musgunawa ƴaƴanta? Kuma wani lokaci idan ka ji waɗansu ababen masu kai mamaki yadda waɗansu iyayen suke, sai ka ga suna mu'amalantar ƴaƴan kamar ba su suka haife su ba. Inda a ce ɗan riƙo ne sai a ce to kila don saboda wannan yarinyar riƙo aka kawo mata shi yasa take gallaza mata. Amma suka ga ita ce ta cikinta amma kuma tana bata wahala. Haka wani uba za a ga ƴaƴa ne na cikinsa amma kuma yana wahalce su sosai da sosai. Kamar yadda na faɗa mana nan a cikin karatu, kamata ya yi mu kalli ƴaƴa a matsayin ni'ima ta Allah da ya mana, wanda ya zama wajibi mu gode masa akan wannan. Sannan mu kalli ƴaƴa a matsayin amana da Allah ya danka a hannunmu, don mu tsare amanar tun da zai tambaye mu akan ta ranar tashin kiyama. Sannan mu kalli ƴaƴa a matsayin jarrabawa da Ubangiji ta'ala ke yi mana, mu yi kokari mu ga ta yaya za mu ci jarrabawar. Shi ne yadda za mu tsare haƙƙinsu, haƙƙinsu na ci da sha da tufafi, haƙƙinsu na ilmantar da su, haƙƙinsu na a ba su tarbiyya ta gari. Duk wannan haƙƙoƙi ne da suka rataya a kan iyaye game da ƴaƴansu, kuma wajibi ne su kula da su game da haka. Amma gallazawa ɗa ba tare da nuna masa rahama ba wannan bai halatta ba. Kursasawa ɗa ba tare da rahama ba wannan shi ma bai halatta ba. Ɗa yana buƙatar rahama, yana buƙatar jin ƙai, yana buƙatar kursa. Allah shirye da mu. To za mu taƙaita a nan gurin kamar yadda na faɗa muku, saboda daga nan zan wuce wani wajen insha Allahu ta'ala. Sai ku yi haƙuri da ɗan abin da ya samu. Khairul kalami ma ƙalla wa dalla. Mafi alherin zance, zancen da ya zama ɗan kaɗan sannan kuma ya bayar da fa'ida. Ina fatan Ubangiji ta'ala ya samu amfana da abinda muka ji. Dukkan bukatunmu na alkhairi gaba daya Allah shi biya mana. Abinda muke so mu samu Allah shi bamu. Abinda muke jin tsoronsa kuma Allah ya tsare mu shi. Abinda duk zai cutar da mu wanda muka sani da wanda bamu sani ba, Allah ya kare mu daga gare shi. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi ilana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi ilana min amrina rashada. اللهم إنا نسألك الخير كله وعاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.